kasuna yanda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu, barkamu da zaki raduwa a filin da rashin tayi. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke muku maraba. Tun watan Disamban bara, gwamnatin Najeriya ta mikawa majalisun kasar kasafin kuɗin bana wato shekarar 2017. Ana kyautata zato ƴan majalisun za su soma muhawara a kai da zara suka koma ayi bakin aiki yau. To kafin ma su duba kasafin kuɗin su kuma kammala aiki a kai, shirin da rashin tayi ya tattaro masana akan tattalin arziki kuma sun duba abin da kasafin ya kunsa sun kuma ba da shawara. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da firar da yi. Mahmud, gare ka.
Masarari, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da zamu gabatar muku da wannan tattaunawa ta musamman a wannan zauri da muka saba gabatar muku dangane da al'amuran da suka shafi kasuwanci da kuma batutuwan tattalin arziki. Tattaunawa ta mu ta yau za ta mai da hankali ne akan kunshin kasafin kuɗin bana na shekara ta 2017 ɗin da muka shiga. Wannan zauri idan Allah ya yarda muna tare da Dr. Lawa Habib Yahaya, shugaban sashen nazarin al'amuran banki da kuɗi a kwalejin fasaha ta Kano, kuma masani ne kan sha'anin tattalin arziki. Haka kuma muna tare da Comrade Nura Iromaji, malami ne a Jami'ar Bayero ta Kano, dan gwagwarmaya kuma jigo a kungiyar nan ta CSLAC da take rajin tabbatar da shugabanci na gari, musamman al'amuran da suka shafi ayyukan majalisa da kasafce-kasafcen kuɗi na gwamnati da hukumominta. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara da Dr. Lawan Habib Yahaya wanda zai mana tsokaci game da mame kasafin kuɗin nan na gwamnatin tarayyar Najeriya na bana ya kunsa. Dr.
Assalamu alaikum. Wannan kasafi na tattalin arzikin ƙasa abu ne muhimmi wanda dukkan da wanda ya damu da tattalin arzikin ƙasa da wanda bai ma karance shi ba, hatta mutum da yake kan titi, duk sanda aka ce za a yi magana kunshin tattalin kasafin kuɗi yana mai da hankalinsa ya gane. Wato na farko dai, shi kasafin kuɗin bana ya dan dada haurawa akan wanda aka yi shi wanda ya gabace shi, kuma har yanzu kusan ba a gama ƙari na shekarar ta gabata ba, wato 2016, saboda haka har yanzu yana kai. To amma duk da haka, wannan bai hana gwamnati ta shirya wani kamar yadda yake al'ada a farkon shekara ta bawa majalisa abinda take tunanin za ta kashe ba, wanda a bana tana tunanin za ta kashe trillion 7 da 298, wato trillion 7 da billion 298 a tunanin ta. To wato trillion 5.29 ana tunanin gwamnati za ta samu shi, wanda zamu yi magana ta ina take tunanin za ta samu shi. Trillion 2.269 shi kuma wato wanda yake nuna kaman kashi 31.9 daga gidi ne, wato ma'ana bashi ne za a samu shi. Abin da aka yi da shi a ciki shi ne mai, wato kuɗin da ake samu daga mai zai dan ragu, wanda zai koma trillion 1.985, wanda kuma idan ka hada sauran hanyoyi wanda ba na mai ba, tsakanin haraji da kuɗaɗen fito da sauransu, za su ba da trillion 2.97, wanda ya nuna cewa a aƙidar gwamnati na tunanin ta rika ɗan gocewa daga mai, ta dinga ɗan zare kanta, tana ƙarfafa waɗansu hanyoyi a wannan shekarar, tana so ta tabbatar da wannan hanyar. Saboda haka sai zama na cewa ta inda za a samu kuɗaɗen ba zai dogara cokan akan mai ba, mai ya fara rage rawarsa. To a cikin waɗannan kaso ɗin kuma ta rarraba su kaso huɗu. Akwai biyan basussuka da za a yi wanda zai ɗauki kusan trillion 1.66, sannan akwai kuma kashe kuɗi na yau da gobe wanda zai dauki trillion 2.9 sannan akwai kudade da za a bawa waɗansu manyan ma'aikatu masu cin gashin kansu kaman ma'aikatar zaɓe INEC kaman INEC da judiciary wato ma'aikatar shari'a da NAS wato assembly waɗannan kudin su za su ci gashin kansu na kaman biliyan 419.6 to sai kuma abin da ake kira capital expenditure wato kudaden da gwamnati za ta kashe wajen muhimman ayyuka na ƙasa wanda shi kuma ya dauki trillion 2.241 wato kaman kashi 30.6 na budget din an shirya shi ne akan a yi amfani da shi wajen muhimman ayyuka so in ka duba wannan za ka ga cewa kudaden kuma kaman yadda aka faɗa an samu raguwa akan mai in ka hade su gaba daya za su baka wannan kudin da ake nema to gibin kuma da za a yi wato gwamnati za ta samu aron kudade daga cikin gida kaman trillion 1.252 na cikin gida na waje kuma bashi trillion 1.67 wato shi bakin cikin gida sune ta hanyar bankuna ta hanyar abinda ake kira bonds the treasury certificates wanda ake bawo bankuna ake samun kudade ta wato za ta tatsi bankuna ta karbar kararan kudaden su ta rike dan ta cike wannan gibin da take gani wanda za ta yi dashi an shin fada shi kansa ta budget din a cewa mai darajar su za ta kai $42.5 kuma a halin yanzu ya haura 50 to amma ana tunanin sakowar duk da zai a shekara su suna tunanin cewa ba zai wuce ba zai kasa da $42.5 ba sannan kuma da tunanin ita gwamnati za ta hako mai wanda zai kai ganga $2.2 million a shekara sannan kuma a canjin kuɗi na ƙasa
a shekara ko a rana mana
a shekara sannan ana tunanin cewa shi kuɗin canji zai zama na cewa naira tana 300.5 a kan dala saboda haka wannan ya sa suna tunanin cewa shi tattalin arzikin ƙasar gaba ɗaya zai ƙaru da kashi 2.5 to a cikin kudaden da suka bayar cewa kamar yadda muka faɗa kusan trillion 2.9 zai tafi ne a harkokin yau da kullun na gwamnati sannan kuma trillion 2.24 zai tafi a abinda ake kira capital expenditure manyan ayyuka to wannan kusan shine abinda shi wannan budget ko kasafin kuɗi ya kunsa a takaice a cikin wannan shekara
to comrade Nura Iro Maji kaji abinda doctor ya magana game da kunshin kasafi kuma na san a mataki irin naku kun yi nazarin alƙaliman nan kun lura da yadda aka rarraba a sassa na fannonin shi tattalin arzikin da kuma na al'amuran kasar ma gaba daya yaya ka sanya rai gashi dai mallam ya mana bayani dalla-dalla yawan kasafin kuɗin da kuma yadda za a nemo shi to ya aka watsa shi a cikin kasafin kundu ba
na'am alhamdulillah assalamu alaikum jama'a wato kungiyoyi masu zaman kansu su kansu sun yi nazari akan wannan kasafin kuɗi wanda muna saran sun dawo daga hutu yanzu ranar 9 ga watan janairu dinnan da muke ciki za su zauna su kalle shi filla-filla su tabbatar da abin wannan kasafin kuɗi ya dace da abin da al'umma suke buƙatu na al'umma wato mun kalli ɓangarorin shi wannan kasafin kuɗi na farko harkar sufuri tana da wajen naira biliyan 262 a ciki sannan kuma harkar ruwa tana da biliyan 85 ita ma a ciki sannan harkar masana'anta da nemo masu saka hannun jari yana da naira biliyan 81 sannan kuma harkar tsaro na cikin gida wanda ake kira da suna interior yana da biliyan 63 a ciki sannan harkar ilimi tana da biliyan 50 harka ta lafiya tana da biliyan 51 sannan ita kanta Federal Capital Territory yana da kaso a cikin wannan hasashen da aka yi na kasan da aka ba su za a kashi cikin wannan shekara a biliyan 37 sannan Niger Delta za a kashi biliyan 33 sannan ministry kenan sannan kuma akwai wani development commission
wata hukuma mai kura mai raya yanke
kenan da gwamnati ta yi ta musamman ita ma kuma tana da biliyan 61 sannan harkar shari'a bana an samu su biliyan 100 wato harkar ayyuka na hanyoyi gidaje da ministry of power works and housing da gine-gine an ita ce ta fi kowace kowane bangare samun kaso mafi tsoka wanda suna da biliyan 529 wato wannan allocation ne da gwamnati ta ware a bisa tunaninta take ganin ya dace a wannan bangarori
asalin da ta yi fasalta
na'am ta aiwatar a wannan shekara mu abinda muka hanga mun kalli bangarori kamar guda 3-4 bangaren lafiya musamman wannan fasali da ta yi bai muna kyautata zaton ya kamata gwamnati ta kalli wannan bangare sosai amma in ka kalle shi gaba daya ya kamata gwamnati ta yi la'akari da akwai declaration da dama da kasashe suka yi na Afirka wanda suka ce za su dinga ware kashi 15 na kasafin na yawan kasafin kudin su akan lafiya saboda muhimmancin ta ya kamata gwamnati ta kalli wannan sannan akwai kudure-kudure still na kasashe da bangaren ilimi shi ma da suka ce a gargashin UNESCO da suka ce za su dinga ware akalla kashi 25-26 na kasafin kudin nan saboda muhimmancin ilimi a rayuwar al'umma wannan gwamnati ya kamata su da ke yana gaban majalisa ya kamata majalisa su yi su duba shi su ga abin da ya dace a kansa sannan idan ka kalli bangaren kasan nan da aka yi na Niger Delta da kuma shi wannan hukuma ta ci gaba da aka yi duk bangare ɗaya kudin nan zai tafi muna ganin ya kamata koda gwamnati ba za ta rage ba ya kamata ta yi la'akari da wasu bangarori kamar na lafiyar na ilimi ya kamata ta kara kalla ta canja alƙalumanta da hasashen da ta yi
jama'a abinda ya samu kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ci gaba yanzu a madadin Dr. Habibu Yahaya da Malam Nura Iromaji da Mahmud Ibrahim Kwari wakilin muryar Amurka da ke Kano ne Salu Garba ke cewa sai makan gobe idan ubangiji Allah ya kai mu ku huta lafiya
ka tuna yanda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami kudin ka to je ka kace su ta hanya mai